This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai zirin Gaza sun hallaka gwamnatin Falasɗinawa, a cewar ma'aikatan lafiyar Gaza da Hamas ke tafi da ita jiya Asabar, yayin da tawagar Isra'ila ta tattaunawa bisa jagorancin shugaban hukumar leken asirin kasar David Bani ke can birnin Paris na kasar Faransa, inda ake kan tattaunawa da zammar sakin sauran mutanen da mayakan Falasɗinu suka yi garkuwa da su. Masu tattaunawar neman cimma zaman lafiya da ke Paris zuwa jiya Asabar dai sun yi ta kokarin cimma yarjejeniyar kwance damara a Gaza da zammar kauce ma wani samaman da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafa na kudancin Gazar, inda mutane sama da miliyan guda da aka raba da muhallansu ke fakewa. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare sama da 70 tun daga shekarun jiya Juma'a a sassan Gaza, ciki har da Dair al-Bala da Khan Yunis da kuma Rafa. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce an kashe mutane 92 a hare-haren jiragen saman, wanda hakan yasa adadin waɗanda aka kashe a yankin Falasɗinu tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Isra'ila da mayakan ya kai a aƙalla 29,606. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS jiya Asabar ta ce ta ɗage takunkuman da ta kakaba ma jamhuriyar Nijar, yayin da take nazarin sabbin hanyoyin shawo kan ƙasashe uku da sojojin da suka yi juyin mulki ke jagorantar su daga janyewa daga ƙungiyar, wanda hakan ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin kungiyar ta ECOWAS sun taru a Abuja, Najeriya, da zumar warware dambarwar siyasar da ta dabaibaye yankin, wanda ya ga juye-juyen mulkin soji, inda al'amarin ya daɗa tsanani bayan da ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali, waɗanda sojoji ke jagorantar su, suka yi barazanar ficewa daga kungiyar mai mambobin ƙasashe 15. Bayan wata ganawa ta sirri, kungiyar ta ECOWAS ta ce ta yanke shawarar ɗage takunkuman da ta kakaba ma Nijar, ciki har da rufe kan iyakoki da kama dukiyar ƙasar har da na bankinta, da kuma na dakatar da yin hada-hada da ita ba tare da ɓata lokaci ba. A wani bayani, kungiyar ta ECOWAS ta ce ta yi hakan ne saboda dalilai na jinƙai. To, amma za a yi ma wannan matakin ganin wata dabara ta rarrashi a daidai lokacin da ECOWAS ke kokarin shawo kan ƙasashe uku da sojoji ke mulka ɗin da su zauna cikin kungiyar mai shekaru 50 da kafuwa. A halin da ake ciki dai, tuni 'yan Nijar suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan ɗage takunkuman da ECOWAS ta yi ma ƙasar. Daga Yamai ga abinda wasunsu suka gaya ma wakilin Musulmi Muni Barma.
Sunana Asman Ibrahim, mazamin Yamai. Muna yi Allah godiya da Allah ya sa an ka cire wani gutsurar takunkumi. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Kuma muna roƙon Allah shi kama da kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin ƙasashenmu Nijar da Najeriya duka. Dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su fita. Kaya ba su shigowa ba su fita kenan, akwai matsala. Talaka gaskiya shi shiki ƙwarai. An shi shiki ba Nijar ba Najeriya ba. Wannan wata dai Allah ya sa wa ga abaran kai zama alheri gare mu duka.
Malam Umar Sulai, shugaban kungiyar farar hula da ake ce ma FCR, to lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiya ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka ɗauka matakai ne waɗanda suka sa ƙaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe.
Wallahi mataki mun ji daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata shida yau. Mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillahi mutane sun ana ci gaba da riƙe kai da mutunci kuma abubuwa suna ta ƙoƙarin su gyaru lokaci-lokaci.
To a gaida Sule Barma, an miƙa gawar madugun ƴan adawar Rasha Alexei Navalny ma mahaifiyarsa a cewar wani babban hadimin marigayin jiya Asabar ta kafar sada zumunta. Ivan Zadanov, daraktan gidauniyar yaƙi da almundahana ta Navalny, ya sanar a shafinsa na Telegram yana mai gode ma duk waɗanda suka yi kira ga hukumomin Rasha da su maido da gawar Navalny ma mahaifiyarsa. Tun da farko a jiya Asabar, matar marigayi Navalny, wato Yulia Navalny, ta zargi shugaba Vladimir Putin na Rasha da ƙoƙarin fakewa da aƙidar addinin Kirista ta wajen matsa ma mahaifiyar Navalny ɗin da ta amince a gaggauta bizne shi cikin sirri bayan mutuwarsa a wani kurkukun yankin Arctic.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne akan batun daidaita amfani da kafofin sada zumunta na yau da kullum da kuma kula da lafiyar ƙwaƙwalwa sakamakon irin ababen da masu amfani da kafofin ke cin karo da su a kusan kullum, wanda ba lallai bane abin da ke faruwa a mu'amalar mutane na zahiri bane kuma ke ɗauka a matsayin gaskiya.
Sunana Miji Dalabo Mahuta, wanda aka fi sani da Kucicitta. To gaskiya Halima, wannan abu ne da ya zama mana ƙalubale a rayuwa, saboda zaki ga yara da yawa, ƴan mata wani lokacin har da maza ma sun zo cikin damuwa, menene ke damun ku, a bani da kaza, a kaza. Ko da ma ba su baka complaint din, ba su da kaza ba, suna buƙatar kaza. Zaki ga in kika bincika suke ga damuwan ta su tayi alaka da yanda suke comparing rayuwar su da wanda suke gani a shafukan sada zumunta. To ba ƙaramin ƙalubale take kawowa ba ga matasan yanzu gaskiya, saboda sun zo ne a lokacin da shi wannan shafukan sada zumunta su ne rayuwar gaba daya, abinda suka sani kenan. Kuma wannan abu ba abu bane da zai tafi yau ko ya tafi gobe, abu ne da zai ƙara ƙaruwa. Saboda haka ya kamata a ce an yi massive awareness, a ringa ilmantar da yaran nan akan cewa wannan abubuwan da suke gani mutane na gwada a social media, wallahi da yawan su ba rayuwa bace. Saboda second ne kaɗan na rayuwar mutum zaka gani a rana, baka san sauran awoyin na rayuwar shi me yake yi ba. Wani abun ma ba nashi bane. Rayuwar da suke gwada maka ba ta gaske bace. Wasu kuma din da zai yi wuta gasken ce, ya kamata mu ringa tunawa cewa ko Allah da yayi yatsun mu bai yatsun nan daya ba. Sai kiga saboda wannan shafukan sada zumuntan akwai abubuwa da yawa da Allah ya baka. Sai kiga mun manta muna nan muna rashin godewa, muna ki muna hangen na wani muke so. Me yasa ake samun matsalar yara mata da yawa zaki ga waya ta zama bala'i, su sai iPhone, a sai kaza, waccan ta sa kaya kaza, ni ma sai na sa, wannan na sa a bayan dubu ɗari ruwa sai na sa, wannan na rike jikan miliyoyi ni ma sai na rike, wannan ta saka gol. Me yasa ake samun ma matsaloli da yawa yanzu kafin ai aure, saboda ita wannan tayi bikin ta a gure kaza, ni ma dole anan zan yi, ko kuma wanda ya fanata, wannan ta yi dinki waje kaza, ni ma sai na yi dinkin da yafi wannan. To kin ga wannan abubuwa ne da dare suka babu su, saboda da ko bikin ma ba a gani bare a zo a fara comparing.
A yayin da akasarin masu amfani da kafofin sada zumunta ke jin dadin mu'amalolin su da mutane akan dandalolin, yin amfani da su ba tare da sanya iyaka ba na iya jawo sabo mai cutarwa ko addiction, shiga matsananciyar damuwa wato depression a turanci, shiga yanayi na san killace kai wato isolation, ko kuma tsoron kar a bar mutum a baya wato feeling of missing out.
Social media yana da positive issue yana da negative issue. Amma dai gaskiya abu ne da ya kawo kalubale a rayuwar matasa har da manyan wallahi. Abin ya riga ya lalace da zaki ga cewa manyan ma suna biyewa ba yara kadai ba. Ya riga ya gurbata rayuwa, ya gurbata tarbiyya. Me ya kamata mu yi? Ya kamata irinmu da sauran mutane mu fito mu ringa gaya ma mutane su ringa mitigating, a koya musu yanda za su gane cewa abubuwan da suke gani ba haka bane. Wasu kawai sun saka rayuwar ƙarya gaba, yaran nan kuma su suna gani za su dauka su umra da saka. Shi yasa yake kawo musu ciwon damuwa din nan, ciwon fargaba, abubuwa iri-iri zai kiga ya kawo musu saboda wannan dai comparing rayuwarsu da ta sauran mutane. Abinda nake so youth su gane shine wannan rayuwar da suke gani second ne kadan na rayuwar mutane. Da yawan su sai sun zo sun ga mutane ido da ido sai su zama disappointed, sun ga cewa oh ashe ma hotan nan filter ne, ashe ma kazan nan ba haka bane. Saboda haka lokaci yayi da zamu yi mu kanmu fada mu san cewa ita kwa rayuwar nan da muke gani ta social media lokuta da yawa ba haka bane. Wasu kuma in haka ne Allah ne ya ba su arziki, kai ma idan kai aikin ka zaka samu naka. Kuma sannan sauran mutane su rage wasu abubuwan da suke sakawa. Na san rayuwar su ce amma a rage.
Bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa akan yadda mutum zai iya tantance ababen da zai amfane shi a dandalolin sada zumunta.
Sunana Maimuna Ummi Abdullahi, wanda aka fi sani as coach Diddy. Ni coach ce da nake fadakarwa akan lafiyar kwakwalwar mutane especially na mata. Idan ka shiga social media din nan fa ka ringa kallo kana tunani duk abin da ka gani wani me ya saka gaskiya ne ƙarya ne ba tabbas a cikin shi, amma that does not really matter. Kai tunanin ka shine duk wanda abin nake ganin nan wanne ne zai amfane ni, wanne ne zai amfani al'umma na, wanne ne zai amfani mutanen gidanmu, tunanin da ya kamata kenan. Na kalla wannan abin in na dauka wancan abin shi kuma gaskiya ya nuna min cewa in ga farin ciki da duniya, in ga hakuri da duniya, in ga sanin inda zan manage kaina zai taimake ni. Eh zai taimake ni, to ya zan dauka wannan abin sa a rayuwata, ni ma in so mu gudawa kullun ina kula da kaina. So tunanin da ya kamata ake yi kenan, ba komai mutun ya gani bane kawai zai dauka hook line and sinker. Rayuwa fa sai da tunani, saboda wallahi wannan ciwon lafiyar kwakwalwa wannan yana faruwa sosai, kuma yawanci saboda rashin kula da kai ne, low self esteem, rashin ganin ke kina da kimi na kanki, because rashin sanin kanki da kimin kanki ne zai saki ga cewa ke ba wani bane ba. In kin san kanki, kin san kimin kanki, zaki san ni ba wani bane, ni ba wanke bane. So ba zan iya taka rawa irin wannan ce ke taka ba, amma zan iya taka nawa rawa, so nawan zan taka.
Rahotannin bincike da dama sun nuni da cewa dan adam na daukar mu'amalar yau da kullun a dandalin sada zumunta ko kuma a zahiri da muhimmancin gaske, kuma duk ana buƙatar haɗin gwiwar juna don bunƙasa a rayuwa. Kuma karfin haɗin gwiwar mutane na da tasiri mai yawa akan lafiyar tunani da farin cikin su. Shin za a iya cirewa matasa tunanin daukan ababen da suke gani ana wallafawa a kafofin sada zumunta a matsayin zahiri? Ga bayani.
Sunana Abubakar Muhammad, wanda aka fi sani da Abuja ga. A zahirin gaskiya abu ne mai wahala, saboda matasa sun riga sun dumiya wajen ganin cewa rayuwar da ake a social media ita ce rayuwa wanda za su kwaikwaya, kuma ita ce rayuwa ta gaskiya. Amma hanya ɗaya da nake tunanin da za mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an nuna musu gaskiya shine ita ta hanyar kuma ita social media din. Ganin an ci gaba da wayar da kai a social media din irin su Instagram, Facebook, Twitter da sauransu, daga ita ne hanya ɗaya kilo da nake ganin kawai za mu iya samun matasa su gane cewa akwai bambanci tsakanin rayuwar social media da ita rayuwar zahiri. Zaki ga kowa a kasashen waje wanda suke mawaka, shigan da suke idan za su yi waka za su hau stage daban ne da shigan da suke idan za su fito ci wani taro ko kuma wani abu. Akwai shiga na kamala, akwai abubuwa da yawa. To gaskiya matasan mu sun riga sun durmiya, amma ina ga ta hanyar kadai za mu ga mun ceto su daga halin da suka ciki. Tabbata Allah Ubangiji ya sa kowa ya gane.
Alƙalman kirdiga sun yi nuni da cewa a duniyar mu ta yau akasarin mutane musamman matasa na kallon irin rayuwar da wasu mutane ke nunawa a dandalolin sada zumunta kamar su Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube da dai sauransu. A matsayin zahiri lamarin da ke kai ga wasu na shiga gasar komawa tsarin rayuwa irin na waɗanda suke gani a kafofin, wanda ba lallai bane a iya dorewa a kai ba. Shin ina mafita? Ga shawarwari daga bakin kwararru.
Shawarwarin da zan iya ba matasa wanda suka tsinci kansu a wannan yanayi shine su sani cewa abubuwan da suke gani a shafukan sada zumunta nan da yake burge su, rayuwa yanzu ta fara. Dukkan abubuwan nan ƙarya ne, gaskiya ne, za su iya samun su idan suka yarda da kansu, suka saka aiki, suka yi abin da ya kamata, suka gina rayuwar su. Kuma sannan abin da nake so su gane shine wannan social media din zaka iya amfani da shi ta alheri, zaka kuma iya amfani da shi ya zama maka sheri. Ya zaka yi amfani da shi ya zama maka alheri? Ka duba duk wani shafi na sada zumunta da kake bi da kaga yake dago maka kishi, yake saka kana yin abubuwa marasa kyau. Akwai abin da na block, kai o follow is ka block kids za ku ga yanda algorithm ɗin yake irin abubuwan da ma za ku kwata-kwata an baka muku su sai ku maida hankalinku wurin bin mutanen da kuke karuwa da su na rayuwa be it mentally ne sana'a ne suke koya muku kuku suna koya muku yanda ake zaman rayuwa ne so dole ne matasa ya kamata su san cewa ku za ku yi aiki tukuru ku tebe rayuwarku saboda wannan abin single handedly yana iya destroy rayuwarku tun ba ta kai ko ina ba har yanzu as matasa akwai abubuwa da yawa a gaban ku da za ku iya achieve da nan gaba ma sai ku jira sai ku ga wannan abin ne ma yake birge ni kuma ku gaya mu kokolo ku cewa wannan abu ba gaskiya bane sannan kuma koda gaskiya ce abin ne allo a kankanin lokaci za ku iya samun shi amma kuma sai an zama intentional
sunana Maimuna Ummi Abdullahi
shawara da zan iya bada ma especially matasa shine wallahi rayuwar da kallunan ne muke gani a social media ba shi bane ba kawai na san cewa duniya yayi zafi ko yara suna da yawan samun stress ga kuma wannan abin da suke gani akan mutane sun hadu suna da motoci suna da kuɗi mata kuma suna gani irin mata da sun sa filter sun yi kyau ba pimples a fuskan su kuma suna jin haushin kansu saboda su suna da shi sannan rayuwar social media nan a part of rayuwar mutum ne fa ba duka rayuwar shi bane ba zan bada misali yau din nan na tashi cikin bakin ciki da kuntata amma na yi wanka na sa riga na fito in ban fada ba ba wanda ya san bakin cikin da nake ciki because in kika kalle ni yau din nan na yi kas in ga miki sai kin gani wallahi amma fuska na kawai kake gani ba ka ganin zuciyata so kowa na da damuwan shi yawan kula da mutane akan cewa kina ganin su kamar su ba su da matsala din nan ya kai ka sani Najeriya ya zama abin da ya zama akwai wahala akwai yunwa sannan akwai sam kudin banza da ba sai an wahala ba ko an aiki akan shi wannan culture ne dukan mu anan wallahi ina cikin shi sosai sannan abin da ake gani a social media kuma baya taimakawa because ana ƙara nuna kudi kuma ba a nuna kamar ana wahala bane ake samun shi so yaran yanzu ba sa tunanin sai san wahala su samu abu suna tunani kawai sharp sharp ne a samu abu
madalla masu fada a jidi na ci gaba da fadakarwa akan wajibcin iyaye su rika sanya ido akan yanayin mu'amalar ƴaƴan su da kafofin internet domin kawar da matsalar tabarbarewar tarbiyya da aka fara gani sakamakon amfani da social media fiye da kima da wasu kirkire-kirkiren zamani to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya da salama
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogoro ko kuma makoshi a Hausance kuma ciwo ne dake zuwa da zafi da bushewar makogoro musamman idan za a hadiye abu kuma kwayoyin cuta ne ke haddasa shi Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren ENT Dr. Alango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodio dake jihar Sokoto. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat.
Ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ji zafi sanda yake so ya ɗan miyo ko ruwa ko abin shi a cikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi. Abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu da suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin su sai ana ce ma wannan ga tsokoki guda biyu tonsillitis a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall. Waɗannan wurare su ne suke samun cuta mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa.
To likita menene ke haddasa ciwon?
Abubuwa da ke kawo ciwo makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje muna iya mu riba su akan kwayan cuta da aka ce ma viruses suna iya samu viral infection na iya kawo ciwo makoshi ko kuma kwayan cuta da aka ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda aka ce ma beta multistreptococci ko kuma ana iya samu ta fannin sankara cancer ce kwayan cutan da aka ce ma viruses to ciwo makoshin bai iya dadewa kamar dan kwana ɗaya zuwa uku ciwo yana iya warke ko da ba a shawo da magani amma yawa ba haka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria din bacteria ne wannan mugun bacteria ke shi beta multistreptococci in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka gan kwararren likita ta wannan fannin amma yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai aka yana ishe mai za a kire shi a turanci recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shi ne in mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi junansu ko sau uku kwa shekara cikin shekarun uku da suka bi junan su wannan ana ce mai transitory conjunctivitis ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ke ana akan iya ganowa wani irin sankara shi
kamar menene alamomin sore throat
alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu akwai abinda ke shi ma symptoms abinda shi mara lafiyan ke ji kenan shine kaman radi da shi wasu da ke so ya haɗe miyau ko ruwa ko abin shi da kuma zazzabi da kumburin wuya to wannan alamomi su ce da shi mara lafiya na iya ya gani sannan biyu shi ne science abinda za a diba a gani ne kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne waɗannan zokokin cikin shan bayan baki in an diba za a gan sun kumbura sun yi jawur wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare wasu a lokuta kuma ba za su yi magil masu nan kanana amma suna kawo matsala sosai ciwo mutum ba zai iya haɗa abinci ba kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shi ciwo in an matsa akan latsa daga mutum na jin yin ciwo.
Shin ciwon makogoro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogoro a guje dai an kasa shi kashi uku akwai wanda kwayan cutan bacteria ne ya kawo ko kuma wanda kwayan virus ya kawo ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo.
To likita wanne ya fi tsanani?
Wanda kwayan cutan bacteria ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani wanda ya gaskiya cikin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani saboda shi ko da an sha magani za a ganda ma kamar ne shi wayana na yana shi so yana ganin shi ya fi zama tsanani.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu ya zama ƙararru kamar mutane wanda suke da ciwon kanzama yana nufin HIV ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara cancer drugs kenan ko kuma wanda yake akan magunguna kamar wanda ake ce ma steroids da ake sha wannan duka za su kare garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makogoro.
To likita ya za ka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
A gaskiya in ba a dauki matakin da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon makogoro saboda kwayan cuta ne bacteria muddin ma bacteria ke shi wani type streptococci akan samu illoli kamar haka a waɗanda kwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin zuciya ko oda ko kuma gwiwowi in sun je wurin zuciya sukan kawo abin da ke ce ma a turanci aortic valvular heart disease wannan babban matsala ce ko kuma in sun je wurin oda za a iya su jawo abin da ke ce ma acute glomerulonephritis wanda yana iya kai ga renal failure mutuwan oda kenan gaba ɗaya. In an waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne in abinda na ke gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala in abin kamar ciwon zuciya ne wannan aiki da ake bukata shi ne dole na abu ɗaya zuciya a aiki kuma ba ko da yaushe akan samu nasara ba ko kuma in ya tabi oda magunguna hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai dan bada na da kuɗa shi a oda ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati sau babban illoli na sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ke ce ma rheumatoid arthritis shi kuma gwiwowi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban sai dai a ɗan samu sauƙi kaɗan amma dai ba wa warkewa zai yi gaba ɗaya ba kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi dashi ko kuma a yi aiki ba da magani da ke shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ke shi ma tonsillectomy da karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ɗaya bai waɗannan cikin makocin.
To yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogoro musamman ma a nan Najeriya?
A gaskiya babu wani binkishe wanda ya nuna yawan masu wannan bakala ta ciwo makoshi a Najeriya gaba daya. Akwai dai bincike nan kadan kadan wasu bare amma dai wanda zai nuna ga yawan su, amma dai abin da zan shaida maka jira shine a ciwo makokoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin al'umma. Ba za a kida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwo makoshi. Na yi bincike shekarun baya na gano abinda ke sa mutane ba su sauri zuwa asibiti cikin lokaci. Na farko dai akwai abin da ke shafi misconception, sun bada suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shafi makokoro, wuya da makunne da hanci gaba ɗaya. Duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji, kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji. Abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo, saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauki kaɗan, amma matsalana nan yana cigaba da girma yana shanyewa. Na biyu kuma akwai illan na su chemist da pharmacist wanda suke mutum zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin maganin da za a ba sa. Da ya zo ka zace makoshi yana ciwo, ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so, ko kuma a chemist din su ba da maganin ka su miƙe su ba shi maganin. Wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka. Na uku shine ma'aikatan lafiya.
Asu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka a nan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Barkamu kuwa da sake saduwa a wannan shiri na fadakarwa ta musamman a ƙarshen mako. Ni mai wannan bayanin sunana Evangelist Musa D. Misal, shugaban matasa na Kristocin Arewacin Najeriya da Abuja. Ina son na yi mana gargadi ne a game da rikon ‘ya’ya amana ne. A Kristance an ce ‘ya’ya albarka ne daga gurin Allah, yana ba mu su kyauta. To in ‘ya’ya sun zama albarka kuma daga gurin Allah an ba mu kyauta, to bai kamata mu yi watsi da rikon su ba. Allah ne ya ba mu su, kuma akwai haƙƙin da za mu tarbiyyantar da su. Idan muka duba kamar yadda aka faɗa a cikin littafi mai sarki cewa ku horas da ‘ya’yanku tun suna ƙanana, domin idan suka girma ba za su manta da wannan koyaswan ba. Ma'ana shine mu koya musu maganar Allah. Tun suna ƙanana mu koya musu jin tsoron Allah, mu koya musu abin da yake da kyau da bashi da kyau. Kaito sabani a yanzu iyaye musamman ma tun daga shekara uku ake siya ma yaro handset, an ɗauka abin birgewa ne, ba san cewa muna lalatar da rayuwar ‘ya’yanmu ba ne. ‘Ya’ya sun koma sai danne-dannen waya, sai shiga kwamfuta, a ƙarshe yara sun zama yan yahu-yahu, sun koma sun zama barayin yanan gizo. Kaito ina kira ga iyaye mu koma ga turbar koya ma yaranmu maganar Allah, ita ce kadai zai taimaki al'umma na gaba. Shi yasa muka samu kanmu cikin wasu masihu da damuwoyi da dama. Mu duba irin ‘ya’yan da muke da su a yanzu, sun kangare, ba sa jin iyaye, ba sa jin maganar Allah. Sakin layi da muka yi ne na a matsayinmu na iyaye Kristoci, ko kai ba Krista ba ne, domin na sani cewa tarbiyyantar da yaro, duk yaron da ya girma cikin tsoron Allah da sanin maganar Allah, to idan Allah ya yarda ba zai tabe ba. A kashi 90 cikin 100 ‘ya’yan da suke wannan aikace-aikacen abubuwa marasa kyau, za ka samu yaron ba samu tarbiyya daga cikin koyarwar maganar Allah ba ne. Ubangiji Allah ya albarkace mu, Allah ya taimake mu. Na gode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.